أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Uthman ibn Affan anan gadan daya a cikin garin Kano a yau yammacin Juma'a 14 ga watan al-Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1333 wanda kuma yazo daidai da 9 ga watan 12 miladiya ta 2011 a wannan majalisi mai albarka majalisin tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul bayyina a yau zamu tashi daga kan aya ta 6
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
نعم الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية bayan ubangiji madaukakin sarki yayi bayanin ahli kitabi da mushrikai da matsayin da suka yi da shi suka dauka dangane da musulunci da kuma bukatar wannan rayuwa ko kuma wannan halitta zuwa ga aiko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da ishara zuwa ga cewa duniya ba za ta gyaru ba masu shirka ba za su daina shirka ba lalatattu ba za su daina lalata ba daga ahlul kitabi da wadanda ba ahlul kitabi ba sai idan an samu wani sabon sako wani manzanci sabo ya zo daga Allah wanda a dalilin haka ubangiji ya turo annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama don ya zama cika bakin annabawa kuma ubangiji a baya ya yi nuni zuwa ga cewa abinda wadancan manzanni da suka gabata wadanda suka zo wa ahlul kitabi da wasunsu abinda suka zo da shi na risala sako daga Allah bai ci karo da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba abinda suka zo da shi shine tauhidi da bautawa Allah shi kadai shi ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kenan to me zai sa su yi masa bore su ki amincewa da yarda da abinda ya zo da shi idan har abinda ya zo da shi bai ci karo da abinda yake cikin littafansu ba kuma su dinnan a baya sun dade suna alwashi suna cika baki cewa idan Allah ya aiko annabinsa na ƙarshe za su yi imani da shi to gashi yanzu ya zo me yasa suka ja daga suka yi tawaye suka ce ba za su bi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ku shakka wannan hujja ce mai karfi a kansu sannan Allah madaukakin sarki yake kuma bayanin yadda sakamako zai zama ya sha bamban a lahira kamar yadda aka sha bamban a nan to haka nan a lahira ma za a sha bamban Allah madaukakin sarki zai sanya tawaye tsakanin muminai waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa suka bi Allah da manzansa da kuma waɗanda suka kafircewa Allah da manzansa suka mutunce masa ubangiji zai rarraba tsakanin su kowanne ya yi masa sakamako gwargwadon aikinsa Allah ya ce innal ladina kafaru min ahli alkitabi lalle waɗanda suka kafirce daga mabuta littafi wal mushrikina da mushrikai fi nari jahannama suna wutar jahannama khalidina fiha suna masu zama a cikinta har abada أولئك هم شر البرية وتنسوني ما في شر هلكت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات للي ودن سكي إيماني كما سكي أيك نقري أولئك هم خير البرية وتنسوني ما في الخير هلكت. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ساكمقن سوء وجنك بيجد سوء الجنتين نزمة wanda koramu suke gudana ta karkashin su khalidina fiha abada masu zaman dawwama ne a cikin ta har abada radiyallahu anhum wa radwan Allah ya yarda da su su ma kuma sun yarda da Allah zalika liman khashiya rabba wannan sakamako ne na wanda yaji tsoron ubangijinsa Allah ya ce innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina lalle waɗanda suka kafirci suka kafircewa Allah suka kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka musunta annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama min ahli alkitabi wal mushriki daga ahli alkitabi da mushrikai wato an ambaci duka bangarorin biyu aka ce ahli alkitabi sannan kuma da mushrikai dan kada wani ya zaci cewa wannan hukuncin yake banta ne ga ahlul kitabi su kadai banda mushrikai a da ahlul kitabi har ma da mushrikai duk sakamakon su ɗaya ne shine finari jahannama za su zama a cikin wutar jahannama finari jahannama wato wannan shine makomar su ta ƙarshe fididan ishara ce zuwa ga makoma ta ƙarshe wato kamar a ciki akwai abinda akai hasfi wanda kamar a ce yasiruna fi nari jahannam ba karshe za su zama makomar su a cikin wutar jahannam ko kuma a aikin da suke yi anan aikin da ya bayyane su aiki ne na wutar jahannam wato aiki ne na ɗan wuta saboda kamar ma cin anan duniya a cikin wuta suke sakamakon ayyukan da suke yi da shirka da butulci da karyata annabi sallallahu alaihi wasallam da karyata alqur'ani da cutar da mu'minai saboda kamar ma a cikin wutar suke tun daga nan duniya sai dai ba za su gane ba sai ranar suka mutu sannan su fahimci cewa a ashe rayuwar su gaba ɗaya sun yi ta ne a tsakiyar wutar jahannam ba sani ba a lokacin da za su ga hakikalin al'amari saka fi nari jahannama anan ko ya zama na ubangiji yana ishara ne zuwa ga ayyukan da suke yi anan ayyuka ne na yan wuta saboda kamar a cikin wutar ma suke rayuwa ko kuma ishara ne zuwa ga matabbatar su ta ƙarshe wacce ita ne za ta zama wutar jahannama khalidina fiha za su dawwama a cikin ta babu ranar fita duni zuwa ga cewa suna cikin wutar jahannama tun daga nan duniya alama ce ta cewa abin haka zai wakana babu makawa wato abun kamar ma ya wakana saboda haka yanzu dinnan da ake magana nan duk wanda yake cikin kafirci to cikin wutar yake saboda tabbatar shigar sa wuta wanda babu kokonto a ciki abu ne an riga an gama shi saboda haka ma ba a mai amfani da lafta wato fi'ilin da zai nuna cewa abin dan gaba zai kasance ba dan kamar ma ya kasance ne an gama kamar da Allah yake cewa ata amrullahi fala tastajilu al'amarin Allah ya zo kada ku gaggauto shi wato kamar ma ya zo saboda da ta hakuku hukuki saboda tabbas zai faru to da haka kamar ma ya faru ne sannan ambatan ahlul kitabi sannan kuma ai adabin mushrikai akan su duk da mun san su ahlul kitabi akwai shirka tare da su amma usulubin qur'ani idan aka yi ilakin shirka to ana nufin aka ce mushrikuna ana nufin waɗanda ba ahlul kitabi ba wannan shine yaran da alqur'ani ya sauka da shi idan ana nufin ahlul kitabi za a kirawo su da ahlul kitabi su kuma mushrikai waɗanda suke ba masu bin wani annabi ba ba yahudawa ba ba kirista ba su kuma wannan su aka rika kira da mushrikuna wannan shine salo na alqur'ani da aka duk alwasaniyuna su ne almushrikuna duk da cewa su kansu ahlul kitabi din akwai shirka tare da su domin wanda zai ce annabi isa alayhi salam Allah ne ko ɗaya uku ne ko Maryam Allah ce ko ɗaya uku ce babu shakka wannan babu shirki ne ya hada Allah da wani to amma kasancewar asalin addinin da suke bi babu shakka a ciki addinin annabi Musa alaihi salam wanda yahudawa suke da'awar wato koyi da shi da aiki da shi babu shakka a ciki haka nan addinin annabi Isa alaihi salam asalin sa tauhidi ne zalla babu shakka a ciki to dan haka sai ake kiran su da asalin da asalin wato da ahlul kitab sabanin mushrikai wanda su zama asalin addinin nasu shirka ne wanda sa ubangiji madaukakin sarki ya sanya sassauci dangane da wato abin da za a yankan ahlul kitabi da kuma auren mu'minai mata abin nan katangagun mata daga cikin su aka samu bambanci tsakanin su da mushrikai dan su mushrikai asalin dama addinin suke bi shirka ce babu wani sufani na tauhidi ko kadan a ciki sabanin yahudu da nasara su kaucewa hanyar annabawan su kai amma asalin addinin da suke tinkaho da rubo da shi ya zo ne da tauhidi zalla wannan shi ya bambanta su shi yasa alqur'ani yakan bambanta su wajen ambato wanda ce ahlul kitabi wanda kuma ce da su almushrikuna kamar yadda wannan ayat take nunawa innal ladina kafaru bi ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya wadannan su ne mafi sharrin halitta mafi sharrin halitta saboda miyagun ayyukan su ko kuma saboda mummunar makomar da za su samu kansu a ciki wato saboda miyagun ayyukan su a nan duniya na ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da mu'adati da shi wato nuna masa gaba da kiyayya da kuma ƙaryata abinda yazo da shi da alqur'ani da wahayi ƙaryata addinin sa da kuma cutar da mu'minai da yawa mu'minai zagon kasa da kokari da za a fice hasken Allah a doran kasa waɗannan miyagun ayyuka da suka yi yasa suka zama sharrul bariya mafi sharrin halitta ko kuma saboda mummunan sakamako da za su je su samu domin abinda za su samu wutar jahannama ce kuma in shin suka shiga ciki sun shiga kenan babu ranar fita saboda wannan sakamako yayi buni saka sai suka zama sharrul bariya cikin halitta babu wanda ya kai su da haka tafsirin farko in muka ce sharrul bariya ne saboda miyagun ayyukan su kamar ana ishara ne zuwa ga dalilin da yasa suka zama sharrul bariya wato ayyukan da suke aiwatarwa shi kuma a tafsiri na biyu idan muka ce makomar su to kamar taukidi ne karfafa abin da ya gabata ne na cewa fi nari jahannama suna cikin wutar jahannama saboda haka waɗannan su ne sharrul bariya mafi sharrin halitta albariya ana nufin abinda Allah madaukakin sarki ya halitta ko dai ya zama daga bara'a ne bara'a shi ne khalaqa ya halicci abu ya kage shi kamar da Allah ke cewa min qabli an nabra'aha tun gabanin ba mu halicce su ba ko ya zama daga wannan kalma ne saboda haka sai ya zama sharrul bariya mafi sharrin halitta anan sai duka halittu su shiga karkashi wato mutun da aljan da duk wata halitta da Allah ya sai su shiga karkashin kalmar bariya ko kuma kalmar bariya daga albariyu ne albariyu kuma a ma'anarta at-tura wato ishara zuwa ga mutane wadanda asalin su da kasa aka yi kaga anan mala'iku ba za su shiga ba sannan aljanu ba za su shiga ba su asalin su ba daga kasa bane mala'iku daga haske aljanu daga harshen wuta sannan sauran halittu da aka yi wanda su ba daga kasa aka yi su duk ba su karkashin albariya wato anan kamar ubangiji yana magana a wajen fadar matsayin su dangane da sauran masu wato jinsuna wato sauran jinsi irin nasu wato jinsin mu'minai a cikin jinsin mutane waɗannan su ne sharrul bariya a bisa tafsiri na biyu kenan a tafsiri na farko duk cikin halittar da aka yi waɗannan su ne sharrul bariya wanda wasu malamai suke cewa anan an ce sharrul bariya duk da cewa zaka iya cewa to iblis yanzu sun fi iblis zama sharri ko kuma sun fi fir'auna zama sharri ko sun fi wanda ya kashe taguwar annabi salih zama sharrul bariya ko hamana da karuna wasu malamai suka ce anan ana nufin sharrul bariya sun fi waɗannan ma zama sharri saboda me saboda su sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ji karatun alqur'ani da gare shi sun ga irin mu'jizozin da Allah ya nuna masa saka duk sun ga dalilan da ya dace ko ya kamata a ce sun yi imani da shi amma suka ki sabanin kafiran da ba su riski zamanin sa ba saboda haka su kafircin su bai kai na waɗannan ba don haka su waɗannan a iya ce musu sharrul bariya tunda sun ga abinda waɗancan ba su gani ba sun ji abinda waɗancan na farko ba su ji ba an nuna musu gaskiya da waɗancan ba su ga irin ta ba sun yi adawa da annabin da ya ko da annabi da ya gabata a baya saboda haka su za su iya zama sharrul bariya su fi kowa da kowa ma ce iblis kowa saboda ai yana cikin tawagarsu shine jagoran tafiyar tasu don haka ambatan su saboda su ne suke da yawa a cikin tafiyar ba tare da isharar zuwa gare shi ba wannan baya nuna ya fita daga cikin wato wannan tawaga saboda shi kansa Iblis zai shiga cikin wannan tawaga domin ya halarci wannan zamanin kuma shi ya rika yi musu ingiza mai kanturuwa saboda haka shi ma zai shigo wannan shine abin da wasu malamai suka ce a bisa tafsirin albariya da cewa daga bara'a in kuma aka ce albariya wato daga albaryo ne wanda yana nufin kasa kaga Iblis da ban bai shigo cikin siyakin ba haka nan dukkan wani halitta da ba da kasa aka yi shi bai shigo cikin siyakin ba saboda haka yanzu nan ana magana ne a cikin jinsin su ba sharri da yake kamar su ba wani sharri da yake irin nasu wasu kuma malamai suka ce a nan ana fadar jinsin kafiri ne duka sawa'un na da ne da na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda zai zo har tashin alkiyama su ne ubangiji yake magana saboda haka ba ya takaita magana ne akan kafiran da suka yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk wani kafiri da ya kafircewa Allah da manzansa a kowane zamani yake to wanda ya shiga karkashin wannan ayar ulaika sharrul bariya saboda haka kaga ashe magana ce aka yi ta wacce ta kunshi dukkan wani kafiri bai takaita akan kafiran zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ballantana a kawo maganar fir'auna ko aka magana karun ko aka magana hamana duk waɗannan sun shigo karkashin wannan aya domin aran ubangiji sifa ya bayar ba sunaye ba kuma bai wato da tsayar da abin akan wani zamani ba shi innal ladina kafaru waɗanda suka yi kafirci a wani zamani a kowane zamani sawa'un wanda ya wuce ko wanda alqur'ani yake ya sauka a lokacin ko kuma wanda zai zo nan gaba a tashin kiyama innal ladina kafaru waɗannan dai da suka yi kafirci dalilin sifan ta su da wannan sifa shine kafircin da suka yi dalilin musu wannan hukuma fi nari jahannama khalidina fiha kafircin da suka yi saboda haka duk inda aka samu kafirci to za a samu irin wannan sakamako ne fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya waɗannan su ne mafi sharrin halitta anan an yi amfani da ulaika wanda ismul ishara ne lil bait to ana amfani da shi daga wanda yake nesa ce ulaika ba ce ha ulaikum sharrul bariya sai a ce ulaika waɗancan dan a nuna maka irin yadda suka yi nisa da gaskiya wato da tazara tsakanin su da gaskiya ba karama ba shi yasa ba su ma kusanto ta ba shi yasa da aka yi tashi nuni zuwa gare su sai aka ce ulaika waɗancan waɗanda suka gujewa gaskiya suka yi nesa da ita hum sharrul bariya su ne mafi sharrin halitta kuma aka kawo zamirul fasli wanda zamirul fasli yana nuna hasan wato kamar a takaita sifar a cikin su kadai hum su kamar ka ce su waɗannan su kadai ne sharrul bariya wannan hum shi ne ake kira zamirul fasli amfanin kawo shi a balaga ta larabci shi ne a takaita hukuncin ga waɗanda aka ambata wato babu wasu waɗanda suke da sharri irin nasu da haka babu wanda ya kai kafiri sharri wannan fadar ubangiji ne dukkan wani mai sharri to a bayan kafiri yake dukkan yadda zaka yi tsammani kafiri ya kuwa sharri saboda me saboda shi da Allah yake ja ba da wani ba yana ja da tauhidin ubangiji yana ja da wadaniyarsa da uluhiyarsa yana ja da annabawan Allah ne duka saboda haka ya zama da sharrin sa yafi na kowanne mai sharri kowanne irin sharri ko yake a doran kasa matukar sharrin bai kai kafirci ba sannan ubangiji sai ya faɗi bangare na biyu a bisa al'ada ta alqur'ani idan ya faɗi bangaren yan wuta a farko bangaren aljanna in aka faɗi aka yi tarhib kuma sai a yi tarhib wato aka tsoratar aka sai a faɗaitar kuma aka faɗaitar sai a tsoratar wato wannan shine abinda alqur'ani yake biyantawa da yace Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabihan mathaniya so mathaniya din biyin ta abu shine an kawo wannan an kawo wannan an kawo magana yan wuta an kawo magana yan aljanna an kawo magana mu'mine an kawo magana kafire in an kawo batun tsoratarwa kuma an kawo batun bushara da farin ciki wato a rika hada abu da wannan da wannan wannan usulubi ne na alqur'ani usulubi ne na da'awa a musulunci ana so a taba nan ba a yi ta tafiya akan wani tsari guda ɗaya ba zama da kullun abin da kake magana akan sa tsoro ba da tsoro ne ba maganar kuma shigar da farin ciki a cikin zukata sai dai kullun kai ta tsorata mutane kana razana su kana firgita su kana sa su kuka babu kuma wata ranar da za ka yi musu bishara ka sa musu farin ciki ka sa su dariya wannan ba tsari bane na addinin musulunci kamar yadda ba daidai bane kulle ya zama da magarar ka shine wato yi musu bishara da nuna musu cewa ai abin ba duk in aka abin da akwai sauki a ciki sannan kuma Allah mai rahama ne mai gafara ne mai lutufi ne kaza kaza kullun ka yi ta sa su su rika ganin kamar ma addinin ba sai ma sun tsaya sun zage dan sai ko dan yaya kadan dan tabuka to za ka kai labari to shi ma wannan ba daidai bane ya kamata ka tabo nan ka tabo nan wannan shine janibul khawfi war raja da musulunci ya zo da su wadanda kuma su dai kafukan da suke daukan dukkan wani aikin dukkan wani mu'mini babu inda aikin mu'mini zai je matukar bai hada wadannan kafukai ba wato fikin raja da kuma fikin alkhawf wato ya je rika jin tsoron Allah sannan kuma ya rika fata na gari game da abin da yake gurin Allah ne da rahamarsa to shi yasa ubangiji bayan ya ambaci waɗanda suka kafirta da sakamakonsu sai kuma ya ambato waɗanda suka yi imani shi innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzansa salawatullahi wa salamu alayhi aka ce suka yi imani da Allah da manzansa kuma wannan zaka iya fahimtar sa kamar yadda ka fahimci na farko wato suka yi imani da Allah da kuma manzannin da Allah ya saukar ya aiko a kowane zamani kowace al'umma ta yi imani da Allah da manzannin da ta riski wanda suka zo mata har zuwa tashin alkiyama saboda ka sifa ce da ta kunshi dukkan wani mu'mini ne da ya yarda da Allah da ya yarda da manzo sallallahu alaihi wa sallam wa amilus salihati sanda suka yi ayyuka na kwarai wato suka zage dantse suka yi aiki tukuru suka yi gwagwarmaya wajen bayyana gaskiya da yada ta da ba ta kariya suka ba da dukiyoyinsu wajen ayyukan alkhairi suka tsaya wajen aikata farilla farillar da ubangiji ya dora musu a cikin ibadojinsu tun daga sallah azumi zakka da dukkan wata farilla da ubangiji madaukakin sarki ya wajabta musu sannan suka yi ikhlasi a cikin dukkan ayyukansu da dukkanin mu'amalolinsu suka miƙa wuya na gaskiya to waɗannan babu shakka su ne za su ji ɗanɗanon wato zaki da ɗanɗanon gaskiya a zuciyarsu saboda yadda suka miƙa wuyansu ga Allah gaba ɗaya a nan za mu ga an yi adabin al'amalu salih a kan imani ba wai don ana nufin cewa imani daban amalu salih daban ba al'amalu salih wani ɓangare ne na imani wato imani ya kunshi ƙudircewa da zuciya da yarda a zuciya sannan da furtawa a baki sannan da aikatawa da gabbai waɗannan rukunai guda uku sai sun samu ake samun imani mutum ya ƙudirce abinda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da addini gaskiya ne ya ƙudirce Allah maɗaukin sarki shi kadai ne abin bauta babu wani abin da ake bauta ba shi ba ya ji wannan abin gaskiya ne har zuci sannan ya furta haka da bakinsa in ya kasance wanda yake iya furtawa ne ko ba ko wanda yake al-akhras ne baya magana to shi wannan hukuncin sa daban in ya zama yana iya furtawa to ya furta wanda da bakinsa sannan kuma ya aikata ayyuka da gabansa wadanda za su tafi daidai da abin da bakinsa ya furta wannan shi ne mu'mini aka ce mu'mini to wannan ya shi ake nufi da mu'mini wanda zai ƙudirce da zuci bai furta da baki ba bai aikata da gabbai ba to wannan ba mu'mini bane wato ya ji cewa abinda annabi ya zo da shi gaskiya ne a zuciyarsa ya ji haka ya yarda da haka amma bakinsa ya kasa faɗa ya ki yarda ya faɗa ballantana a gan shi yana aikata shi da gabbai to wannan bai shiga cikin mu'minai ba domin Iblis ya yarda cewa ubangijinsa ne saboda haka ba yake kiran shi rabbi har yake sifanta shi da izza ba bi izzatika ya yarda da ubangijin sani shine mahaliccinsa ya yarda yana da sifa ta kamala sifa ta izza amma wannan bai shigar da shi musulunci ba fir'auna ubangiji madaukakin sarki ya gaya mana shi da mutanensa sun yarda da abin da annabi Musa ya zo da shi na gaskiya amma saboda girman kai da takabburanci sun kiyata su miƙa wuya ga annabi Musa alayhi salam su fito su furta gaskiyar da suke jin tabbace su Allah ya ce wa ja'alu biha wa saytalata anfusu zulman wa urwa saboda zalunci da nuna girman kai da nuna isa suka ja da gaskiyar da annabi Musa alayhi salam ya zo musu da ita amma zukatansu suna da yaqini zukatansu na da yaqini cewa abinda Annabi Musa zo da shi gaskiya ne kamar da Annabi Musa yake fuskantar sa da wannan hakika da yake laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair hakika ka sani nake ga Fir'aun hakika ka sani cewa ba wani wanda ya saukar da waɗannan hujjoji da waɗannan ayoyi face ubangijin sammai da ƙasa ka san da haka saboda Fir'aun ya san wannan amma da ya bai yadda ba sai bai zama mu'mini ba shi kaga jin yadda a zuci kawai ba tare da furtawa da harshe ba da kuma aikatawa da gabbai baya sa mutum ya zama mu'mini don haka firka din da suka ci wato kungiyar da ta ce imani shine al-ma'rifa wato kabar ulatul murji'a wanda suke cewa al-iman huwa al-ma'rifa wato in dai ka san Allah ka zama mu'mini babu shakka waɗannan sun bar hujjoji karara waɗanda alqur'ani ya nuna su sannan inda mutum zai furta bayan ya kudunci sai kuma ya furta amma kuma sai ya yi aiki da abin da ya furta ya riƙa yin aiki aka san abin da ya furta to babu shakka wannan shi ba zai shiga cikin tawagar mu'minai ba tawagar mu'minai bayan sun furta sai kuma sun yi aiki da abin da suka furta sai sun yi aiki da abin da suka furta inda mutum zai ce yayi imani da Allah amma ba zai yi sallah ba ba za a ganshi a masallaci ba ba zai yi sallar ba kwata kwata ko a gida ko a masallaci yana da dukiya ba zai yi zakka ba ba zai je hajji ba lokacin azumin Ramadana ba zai yi ba dukkan wasu farillai na addini da aka wajabta masa ya ce ba zai yi ba to babu shakka wannan furtawarsa ba za ta amfane shi ba dole sai ya yadda ya aikata wannan abu akwai bambanci tsakanin wanda zai ki aikatawa kwata-kwata da wanda zai rika yau yayi gobe ki wanda akwai bambanci wajen hukuncin su wanda zai yau gobe kuma wata wanda bai dace ki to wanda ba daidai yake da wanda zai ki kwata-kwata ba wanda zai ki kwata-kwata akwai shakka a cikin yardarsa da abin da ya furta ba zai yi ba mutum ya yarda cewa Allah shine mahaliccinsa kuma Allah madaukakin sarki shi aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan addini kuma addinin gaskiya ne kuma akwai ranar tashin alkiyama akwai sakamako da mu'mini akwai sakamako na kafirai aljanna ko wuta sannan kuma ya kebe mai yace ba wani abin da zai taba yi daga cikin addinin musulunci wanda ba zai yi ba aikace wanda ba zai yi ba domin dole ne sai an ga wani alama da take nuna cewa a zuciya din haka ne abinda kuma zai nuna wannan alama shine ayyukan da zai daga bansa abinda zai aikata da zahiri amma idan a zahiri din duk babu wani abin da yake nuna ba abin da zai tabbatar maka da cewa zuciya ya yi ta ko kuma mutum ya zama yana aikatawa a zahiri amma kuma a zuciyarsa bai yadda ba to wannan shi ba zai shigar da shi musulunci ba ko da ya furta da baki ko da ya aikata da gabbai wato ana sallah da shi ana fita jihadi da shi ana zuwa haji da shi ana azumi da shi ana aikin alkhairi da shi ana fita da awa da shi ana komai ana yi da shi amma a zuci duk munafici yake yi to wanda bai zama mu'mini ba shi yasa munafukai Allah ya ce wa ulaika bil mu'mini waɗannan ba mu'minai bane wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'mini daga cikin mutane akwai wanda zai ce mun yi imani da Allah da ranar lahira to zai fito ya faɗa Allah ya ce waɗannan ba mu'minai bane yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yaqulu illa anfusuhum wa yashurun Allah suke nuna suna yaudara da mu'minai amma ba su san kansu kawai suke yaudara ba su sani ba ne saboda haka shi yasa mu'minai suka zama ba abinda munafikai suka zama ba mu'minai ba duk da gashi ana sallar da su amma kamar yadda Allah yake cewa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila in aka tashi sallar ba a cikin kasala da mutuwar jiki ba za su tashi da farin ciki da walwala da ainihin raha su je su yi sallah ba a cikin damuwa da kunci suna ganin kawai an tirsasa su ne ba yadda za su yi suna cikin jama'ar al'umma ta musulmi dole su bayyana su ba musulmin da ne amma a zuciyarsu ba gaskiya suke ba to waɗannan su ba mu'minai ba ne kamar yadda alqur'ani ya sarraha ashe kaga imani dole sai ta haɗa waɗannan abubuwa uku sannan ki zama mu'mini imani da zuci sannan da harshen sannan kuma da gabbanka wannan shine imani a gurin ahlus sunna sannan shi imani nan tunda ayyuka sun shigo to kaga zai iya habaka zai kuma iya raguwa gurgudan yawan aikin mutum na da'a gurgudan yadda ibadan kuma zai rika hawa yana habaka gurgudan kuma sabon Allah da mu'mini zai rika yi gurgura kuma yadda zai rika rabuwa sannan mutum ya saba wa Allah to wani bangare ne imanin sai sare amma asulul iman zai zai ci gaba da wanzuwa a cikin zuciyarsa asulul iman shine abinda mutum yake shiga musulunci da shi imani da Allah da ranar lahira da imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da manzanni da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar lahira da kaddara ta alkhairi da sharri mutum yayin da wannan to yana da asulul imani a zuciyarsa yayin da ya aikata wani wata ma'asiya to wannan ma'asiya za ta rige masa wani abu na imanin sa gurgurda irin saban Allah ne amma ba zai fita daga cikin jumillar mu'minai gaba ɗaya ba don haka shine waɗannan ne ake cewa ubangiji yana sa su a wuta ya azabta su gurgurdan laifin su amma daga ƙarshe za a fitar da su a maida su cikin aljanna saboda wannan asalin ibadar da yake cikin zuciyarsu don haka wannan azabin ba yana nuna mugayara ba azabin da akai anan ba yana nuna cewa amalus salih wani abu ne ba imani ba dan a nuna maka muhimmancin amalus salih a cikin imani sai aka yada bin sa anan saboda wannan shine aqatul khas alal am imani ya kunshi al amalus salih to amma dan a fito maka da muhimmancin al amalus salih sai ya sa ubangiji madauki sarki ya kare yin adabin sa akai yace wa amilus salihati sai yace ulaika hum khairul baliya wadannan su ne mafi alkhairin halitta sune mafi alkhairin halitta domin sun fahimci gaskiya kuma sun ji wannan gaskiyar sun yi aiki da ita sun gane dalili sun yi riko da wannan dalili sun fahimci hujja sun rike wannan hujja din saboda haka anan sun tabbatar da sun tabbatar da cewa su suna san alheri da kuma suna bisa alkhairi shi yasa ubangiji madaukakin sarki ya sifanta su da khairul bariya mafi alkhairin halitta sannan ya ambaci sakamakon su yace jazaa'uhum inda rabbihim sakamakon su a wajen ubangijin su jannatu adn aljannatayni na zama tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana ta karkashin su khalidina fiha abada masu zama ne a cikin su har abada wato ubangiji ya faɗi sakamakon su sakamakon su ce inda rabbihim a wajen ubangijin su wannan shi ma dan a nuna musu yadda ubangiji ya janye su kusa suka zama nashi kamar yadda suka ya zama nasu kamar yadda suka zama nashi yace inda rabbihim sannan akai amfani da kalmar rabb sannan akai idafa kalmar rabb zuwa ga damirin su ce inda rabbihim sakamakon su a wajen ubangijin su akai amfani da kalmar rabb don a nuna cewa ubangiji shine mai talalai su a duniya shi ya talalai su da kiyaye kulasa da kiyayewarsa da kariyarsa da dora su akan tafarki wanda yake madadinci duk shi musu wannan tarbiya domin kalma arab tana ishara ne zuwa ga tarbiya da ubangiji yake yi wa halittarsa sawa'u tarbiya ce ta jiki ko ko tarbiya ce ta ainihin ruhi ubangijin su shi musu wannan saboda wannan indiya din tana nuna martaba wato martaba da daraja ta su shi yasa ubangiji madaukakin sarki yace inda rabbihim kamar da Allah yake innal muttaqina fi jannatin ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سنا امذوني نغسكيا اغورو الله مي ملكي سنن kuma wanda ya isa yace jannatu adn aljannatay yani na zama kamar da aka sani a duddan aljanna ba aljanna dai ake bashi ba kalma aljanna wannan ismu jins ne wato karkashin sa akwai aljannatay saboda haka mu'mini za a bashi aljannatay gidajen gonaki daban-daban na jin dadi da mole da morewa da shakatawa to waɗannan mu'minai suna da irin waɗannan aljannatai sannan ba aljanna bace da za a shiga a tafi ko a zo kamar a matsayin bako ko ka zo ka keta ka wuce a aljanna ce da mutum zai zo ya zama mazaunin sa ne shi yasa Allah ya ce jannatu adni domin idan shiga za a yi sannan a fito da su to kaga anan babu kamalar jin dadin da ya kamata a ce an samu a ce ga wannan aljanna ce ta ga kuma an baka ita ka zauna har abada to wanda yafi zaka fi jin dadi kuma ka fi samun wato walwala sabanin a ce ga ta amma ta baka lashe ne to wannan babu shakka zaka ji cewa wannan dadin zai gushi kamar yadda mu'mini yake ji a rayuwarsa duniya da ma wanda ba mu'mini ba duk da dadin da yake ciki in ya tuna cewa wata rana ba fitowa zai to tuno mutuwa din da sai ka dugun zuwa masa lissafi gaba daya zai shi duk abin da ya tara da duk irin wannan dadi da godewa da yake wata rana ba shikenan za a wayi gari ya mutu to wannan tunanin kadai ya isa ya dugun zuwa masa lissafi ya har isa masa rayuwarsa to sai ya zama da suhu bilai a aljanna ana gaya musu tun anan cewa in sun ji za su zauna ne harama ne to kaga wannan shi zai kara musu tumanina ita kanta wannan ni'ima ce wato ita kanta wato a ce da su za ku zauna a ciki har abada sun rika jin wannan a ransu ita shi kansa wata ni'ima ce wanda za su samu sabanin abin da suke ji a nan duniya sannan sai ubangiji ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu ya yarda da su sun yarda da shi to wannan wani kari ne akan ni'imar kuma wani abu ne sama da abin da ma suka samu wani ni'imar sun samu ni'imar shiga aljanna to amma akwai wani abu wanda ya fi ni'imar da suka samu ta shiga aljanna duk girmanta duk fadinta duk dadin da suke ciki shi ne samun yarda Allah kamar yadda Allah ya ce wa ridwanu minallahi akbar yardar ubangiji da za su samu wanda ya fi girma ya fi komai su samu cewa ubangiji ya yarda da su to sai ubangiji ya ce kuma ya yarda da su ya amince da su su ma kuma sun yarda da Allah babu shakka wannan ni'ima ce duriya akan ni'imar da suka samu ubangiji ya ce na yarda da ku ba zan yi hushi da ku ba har abada kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi a shaidar ta mutu ya ce na yarda da ku ba zan taɓa yin hushi da ku ba har abada radiyallahu anhu wa radu anhu sai Allah ya ce zalika liman khashiya rabba wannan sakamako ne na wanda ya ji tsoron ubangijinsa wato wannan sakamako ne na wanda ya ji tsoron Allah a sirrinsa da kuma bayyanansa ya kiyaye dokokin Allah ta hanyar tsayawa da aikata farillai da kuma barin mugunan abu khashiyatullah ita ce milakus sa'ada duk mutumin da yake so ya samu sa'ada ta duniya da sa'ada ta lahira to zama mai tsoron Allah kuma tsoron Allah ba zai samu ba sai da ilimi ba za ka iya sanin girman Allah ba da kalarto da hukumarsa ko kuma kalarto da ni'imarsa da za ka sa ka ji tsoro ko kai kwaɗayi sai idan akwai sanin Allah din tare da mutum shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta malamai da cewa su suka fi kowa sanin tsoron Allah innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama malamai kadai su suke da tsoron Allah in ce malamai shi ne da suka san Allah wanda ya san Allah shi zai iya hararo da tudato girman ubangiji da haibar ubangiji da azamarsa ya kuma hararo girman ni'ima da ubangiji wanda ta sarki ya tana dawa mu'mine masu da'a da kuma girman azaba da ya tana dai ga wanda suke saba masa sanin wanda zai sa ya tsaya ya ga ya bi Allah shi yasa mutum baya saba wa Allah sai a cikin yanayi na jahilci wato a yanayi na jahilci ne ke saba wato sai gidansa ya makance ya manta da girman Allah ya makance ya daina hararo azabar Allah ya daina hararo ne ga ubangiji to a wannan yanayi a cikin irin wannan yanayi to sai saba Allah kamar Allah ya ce inna matawatu ala Allah lil ladina ya'maluna as-su'a bi jahalati ya'maluna as-su'a bi jahalati ay fi hal jahil ayayin da duk za su manta da girman Allah su manta da girman ni'imar sa da girman azaba sa sai su saba masa to ayayin da suka fada ku suka farfado suka girman ubangiji ya dawo zuciyar su sanin girman ni'imar sa da azaba sa ta dawo zama a halarci a zuciyar su to a lokacin kuma sai ga suna tuba to waɗannan su Allah yake karɓar tubansu kamar yadda Allah yake cewa innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun waɗanda suke masu tsawa yayin da shaytan ya zo ya shafe su da hanyar sa musu waswasa aikata saban Allah tadhakkaru sai kuma su tuna su dawo hayyacin su fa idza hum mubsirun sai su dawo suna gani kar wanda a lokacin da suke saban Allah shi kai ya rufe musu ganin girman Allah da tunar to azabarsa amma lokacin da zuciyarsa ta farfado daga wannan tibuwa da take ciki to shikenan sai kuma su gano girman ubangiji su hararo haibarsa da jalalarsa to sai su koma ga Allah su tuba tuba tawbatan nasuha shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazani fi ismi wa huwa mu'min wa la yashrabu ash-sharibu hina yashrabu wa huwa mu'min wa la yazani lokacin da mai zina zai yi zina ba zai yi zina ba lokacin yana cikin ibadarsa haka nan barawo ba zai sata ba yana cikin imaninsa haka nan mashayi ba zai shan shaye abin shansa ba na baye lokacin yana wato sai wannan ilimi da ikrari da abin da ubangiji ya azama da jalala ta ubangiji ta rabu da tunaninsa da zuciyarsa to a lokacin sai saba Allah amma da zarar ya dawo cikin hayyacinsa to sai bai ci cewa abin da yayi wanda zan haka sai kaga gaba ɗaya a rayuwarsa gaba ɗaya ta canza in ya fada cikin wani sako daga baya farfado daga laifin da yayi sai gan shi gaba ɗaya ya fita daga hayyacinsa ya shiga cikin jama'a shiru baya magana da kowa baya san hira da kowa ba za ka ga walwala a fuskarsa ba za ka ga dariya ba yana ta tunanin girman abin da yayi to wannan bushara ce ta cewa akwai imani a zuciyarsa akwai imani da zuciyarsa lokacin da ya saba wa Allah din to ya shiga cikin wani ibu wata ibu wace ita ce take ba cikin wannan sabon Allah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama kasancewar ya fi kowa sanin Allah sai kowa tsoron Allah kawai gwargwadon yadda ka san Allah gwargwadon yadda za ka ji tsoronsa a cikin zuciyarka to Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa sanin Allah ana a'lamukum billahi wa atqakum bihi na fi ku sanin Allah dan haka na fi ku tsoronsa shi da dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta malamai da tsoron Allah a shi kaga babban abin da yake sinadari na rayayyen ilimi shi ne tsoron Allah idan ilimi ba a dauke da sinadarin tsoron Allah to wannan ba ilimi bane shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa kafa bi khashyati Allah ilma wa kafa bi ihtirari billahi jahla wato sanin Allah wato tsoron Allah ya ishe ka sanin sa ka ba da kashiyar Allah ilmi ka ji tsoron Allah da girma ba shi a zuciyarka to ne ya ishe ka ko da ilmi sanin ruduwa da sha'anin Allah ka so ya rudu ya rika gani cewa ai babu komai duk abin da yayi Allah din mai gafara ne mai ni'ima ne mai kaza mai kaza mai kaza ne ya rudu kan sa da wannan to babu jahilci da yake wannan daka duk yadda mutum yake ana ganin shi jahili amma yana da tsoron Allah tare da shi to wanda yana da ilimin da duk mutumin da yake mai mara tsoron Allah duk abin da yake da shi da ilimi to wancan ya fi shi wannan shine ma'anar inda ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama shi yasa ubangiji sai yace zalika liman khashiya rabba wannan sakamako ne da wanda suka ji tsoron ubangijinsa anan Fakhruddin Razi ya yi wata lafta wato wata ishara wa take latifa bai ban sha'awa yake cewa wannan kalma zalika liman khashiya rabba to ubangiji ya rufe ayar da ita bayan ya faɗi sakamako bayan ya faɗi imani da aiki da kwarai da sakamako wanda ita ce aljanna zama har abada sai yace kuma zalika wannan sakamako da wanda yake tsoron ubangiji ne wannan wato ne baki da aka yi wa ayar da waɗannan kalmomi daga ƙarshe yace ishara ce zuwa ga akawar da wani buguran fahimta da wasu daga cikin jahilai suke fadawa cikinta bal ma yace wasu ma da ba jahilan ba su ma suna fada cikin wannan buguran fahimta mutum ya rika gani cewa ya tashi ya samu kansa musulmi don haka shi ya gaji musulunci sauraka yana kwaikwayon abin da iyayensa suke yi ya zan suna sallah shi ma yana sallah suna azumi yana azumi idan yana da kuɗi sun je haji shi ba je haji ko ba su je ba ya ga ana zuwa shi ba yaje wato yana ayyuka na zahiri amma zuciyarsa cike da hasada da ƙeta da riya bi ba dan Allah ba dan aji dan ayaba dan a ce ya isa dan a ce yana iya yi zuciyar babu tsoron Allah a ciki amma zahiri ga ayyuka na kwarai suna nan to shine dan a kawar da wannan wato mummunar fahimta daga zukatan wasu waɗanda suke ganin cewa ko menene a zuciyarsu na ƙarya da hasada da ƙeta da ƙyashi da annabi bacci da riya in dai har suka yi ibadi da Allah suka yi aiki na kwarai to za su tafi aljanna kai tsaye to dan a kawar da wannan mummunar fahimta sai ubangiji ya nuna a ذلك لمن خشي ربه sai ga wanda zuciyarsa ta cike da tsoron Allah me zuciya wanda zuciyarsa ta cike da tsoron Allah ba za a samu irin waɗannan miyagun sufufi a cikin ta ba ba za a samu abin da jiji da kai ba ba za a samu keta da riya ba ba za a samu ainihin hasada ba da girman kai da kage da yarfe da annabi ba za a samu wannan a cikin zuciyarsa ba domin zuciyarsa ya cika da tsoron Allah waɗannan abubuwa kuwa hannun riga suke da tsoron Allah don haka ba za su zauna ba su kishiyoyin tsoron Allah ne in akwai tsoron Allah to ba za su samu gurbin zama ba a zuciya idan kuma suna zuciya to ma'ana babu tsoron Allah a zuciyar ki sai ubangiji ya yi rufe ayar da wannan zalika liman khashiya rabba domin ya yi kira zuwa ga mutane da su tsarkake zukatansu kada su rudu da ayyukansu na zahiri amma zuciyarsu na cike da datti wannan ba zai sa ku samu sakamakon da ubangiji ya ambata a nan ba kai tsaye ko da kuwa wannan ba zai fitar da su daga imani ba to amma wannan ba zai ba su sakamakon ba kai tsaye ba zai sa su shiga cikin khairul bariya ba ba za su zama mafi alkhairin halitta ba wannan ita shine hikima kamar yadda Ibn al-Khatib yake faɗa hikimar da ta sa ubangiji madaukakin sarki ya rufe ayar da wannan aya ta fata cikin sahih muslim da sunan abi dawud da al-tirmidhi da sunan kubra na nasa'i da musnad da imamu ahmad da wasu malaka cikin littafin hadisi banda wannan hadisin anas yake cewa wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ya khairul bariya wato ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama yace shi ya khairul bariya ya mafi alkhairin halitta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi zaka ibrahim alaihi salam wannan ibrahim alaihi salam wato kamar ya nuna masa ba ni zaka kira da khairul bariya ba khairul bariya ibrahim alaihi salam wannan hadisi a zahirin sa ya kunshi abubuwa abu da farko annabi ibrahim alaihi salam shine khairul bariya wato shine mafi alkhairin halitta gaba daya har malaiku su ba sun shiga ciki abu da biyu da wannan hadisi zahirin sa yake nunawa wato idan ka dubi doran hadisin sai ka ce annabi ibrahim alaihi salam ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam falala wadannan abubuwa biyu sun zahirin hadisi yake nunawa to amma malamai sun yi karin bayani game da wannan abu da farko suka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam abu da karshe din da cewa ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam falala suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada haka yace zaka ibrahim ba da wani abadan tawalu ya kuma nuna shi ba wani bane bisa dabi'a ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ga baba ubangijin sa yana tawalu yana kaskantar da kansa shi yasa yake cewa la tufaddiluni ala akhi yunus la yaqulu ahadukum ana khairun min yunus lokacin da wani yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi yunus yace kada ku bibita ni akan dan kwana yunus kada ku ce ni nafi yunus babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi yunus falala alqur'ani ya nuna fifi ko wasu annaba akan wasu tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd ya fifi ta wasu akan wasu annabi yunus alaihi salam annabi ne amma baya cikin ulul azmi min ar-rusul shi yasa Allah ba kuma sai yace kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kamar sa wala taqu wasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahib al-khubz amma a wani wuri yace wasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul kaga shi shi baya cikin ulul azmi shi yasa annabi Allah yace da annabi sallallahu alaihi wasallam kayi hakuri dangane da hukuncin ubangijinka amma kada ka zama kamar ba abokin kifi shine annabi yunus wazanu li izhaba mughadiban wazanna alla naqdir alayhi yadda bi cikin fushi yana tsammanin ubangiji ba zai iya masa ba wato ba zai bashi iko akan mutanen sa ba don haka sai yayi fushi ya bar su anan wanda fushi da yake ya fitar da shi daga wato tawaga ta ulul azmi wadanda su kuma Allah ya hore musu fushi kamar nan hakuri da duniya sai Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri kamar yadda ulul azmi suka yi amma kada ya zama kuma ka sahibul khubz to kaga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a fifita annabi yunus akan sa kaga wannan malamai sun dauke shi a matsayin tawali'u ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai dan dauke shi din ba wasu malamai suka ce ayya yana nufin kada a fifita shi, fifita wanda za kuma ta bayar zuwa ga wato jigira ta waya ga annabi Musa, wato kaji kana fadar matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin kuma kana suka annabi Musa alaihi salam, irin wannan ya hana alayyi hal. Malamai su ce wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam aka kirawo shi da khairul bariya, yace zaka Ibrahim, yace wannan Ibrahim kenan alaihi salam, suka ce ko dai tawadu ne ko kuma gabanin a yi masa wahayi a gaya masa cewa shi ma Allah ya rike shi badadai kafin ya samu wannan labarin na cewa shi ma Khalilur Rahman ne, saboda kuma Allah ya gaya masa cewa wattaqallahu Ibrahima khalila, Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin badadain sa. To shi bai samu wannan labari ba lokacin da yake wannan magana, amma daga baya Allah ya sabbata masa da cewa shi ba Khalilullahi, shi ba Khalilur Rahman, da haka ya fito ya ga mutanen sa, ya ga sahabbai, ya ga duniya, inna Allah takazani khalilan kama takazani Ibrahima khalila, Allah ya rike ni badadain sa kamar yadda ya rike annabi Ibrahim badadain sa. Saboda kaga shi ba ya samu kullu, sannan kuma aka sanar da shi shine sayyidul khalqi, ya fito shi ba ya fadar da al'ummar sa ana sayyidu waladi adam, ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam, da haka dukkan wani wanda yake cikin zuriyar annabi adam annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafifi, shine shugaba gare shi, da haka annabawa gaba daya suna karkashin tutar sarira da gobe kiyama, shi yasa gaba daya za su nuna ceto ba nasu bane, in ana san ceto a je ga annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kadai ne wanda zai iya wannan ceto, suka tabbatar masa, suka sakar masa batun shafa'a, shafa'atul uzma, wanda wannan ya tabbatar da cewa shi ne mafifici, shi ne shugaba gaba daya. Don haka malamai suka ce wannan hadisi annabi ya faɗa haka a yayin da ko dai dan sura tawalu ko kuma gabanin ubangiji madaukakin sarki ya labarta masa da matsayinsa. Sannan abu na biyu da wannan hadisi ko zahirin wannan hadisi yake nuna na ainihin fifita wato annabi Ibrahim ko kuma fifita annabi Ibrahim akan mala'iku, to shi ba wannan malamai sun tattauna akan haka. Daga cikin irin abinda malamai suke akwai abinda al-Imam al-Tahawi ya kawo maganar farko, amma bai kawo magana ta biyu ba, wanda al-Qurtubi a cikin tafsirinsa ya ce wasu malamai sun yi hujja da wannan ayar akan fifita bil'adama mu'minai daga cikin bil'adama akan mala'iku, domin gashi an ce innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya, da haka mu'minai sun fi mala'iku falala, wasu malamai sun faɗa haka, ya kuma kawo saɓani tsakanin malamai, tunda malamai sun tattauna matsalar, wasu su ce kaza, wasu su ce kaza, wasu fifita mala'iku akan mutane akan mu'minai, wasu kuma su fifita mu'minai na wanda al'umma akan mala'iku, ba su fifita mala'iku akan mu'minai, su kuma suna hujja da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi kursi da Allah yake cewa man zakarani fi mala'i zakartuhu fi mala'i khairin min mala'i, wanda dai ya ambace ni cikin wata tawaga, to dai zan ambace shi cikin tawagar da ta fita shi, tawagar da ubangiji zai ambaci ainihin mutum a cikin ta, ce tawagar mala'iku, sauraka anan ishara ce zuwa ga cewa mala'iku su suka fi wato mu'minai alkhairi. Al-Qurtubi yana ga wannan darsi ne, amma daga ƙarshe yake cewa malamai abinda suke cewa ba kada wani dalili da zaka tabbatar, wasu malamai suke cewa ba wani dalili da zai tabbatar da cewa waɗannan su suka fi waɗannan ko waɗancan su suka fi waɗancan, wato maganar fifita wannan bangare akan wannan bangare ko wancan bangare akan wannan bangare, babu wani dalili wanda yake nuna haka, yace domin wanda zai iya bada labari akan wannan shine Allah ta'ala ko manzansa, ko a samu ijma'in al'umma, wanda kuma duk ba a samu ko ɗaya daga cikin waɗannan ba, babu nasi daga alqur'ani karara da ya nuna fifita mala'iku akan dukkanin mu'minai, ko kuma nasi da ya nuna fifita mu'minai gaba ɗaya akan mala'iku dukansu, babu wannan, babu kuma ijma'i da al'umma domin an samu sabani. idan mutai duba cikin sharh al-aqidat bahawiyya zai zama abul izz ibn abul izz al-hanafi ya fada da maganar akan wato magana akan wannan mas'ala da fadi kwarai sosai ya kawo duka wato hujjoji duka bangarorin bi kuma yayi kula kashin hujjojin ya bada kowace hujja da irin abin da za a iya fada a tura wannan hujjar sawa'un tafifi ta bulurai akan mala'iku ko tafifi ta mala'iku akan bulurai duk ya kawo hujjar kowane bangare ya kuma ya tattauna kowace hujja daga cikin hujjojin nan wanda Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari shi ma ya kawo irin wannan wanda karshe ita Abu Hanifa an tambaye shi wa za a fifita bulurai akan mala'iku ko mala'iku akan salihi al-bashar wato bulurai Abu Hanifa ya ce banye tabbatar da kowane ɗaya daga cikin waɗannan mas'aloli ba zai cewa wannan ba ko wannan shi ne Ibn Hajar da karshe ke cewa wannan ansa da Abu Hanifa ya bayar ita ce gaskiya domin abin da ke wajibi a kanmu shi ne mu imani da mala'iku da annabawa sannan wajibi ne a kan kowa abin da ba wajibi ba ne a kan sai mu ƙudurci cewa wannan ya fi wannan ko wannan ya fi wannan ce da a ce wannan wajibi ne a kan mu to da Allah ya bayyana mana haka da sai a bayyana mana a ce da mun mala'iku sun fi sauran mu'minai ko mu'minai sun fi mala'iku to Allah sai bai yi wannan bayanin ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai shimfiɗa wannan bayanin to alama ce da take nuna baya daga cikin abin da ake buƙatar sai mun kudishi yace abin da yasa yayi bayanin a shimfiɗi a fadade yace saboda ya ga wasu jahilai suna mura da ladabi da mala'iku shi ya ji wasu jahilai aka yi kira wasu yace da ji da anna ba'd al-jahiliyya yusiquna al-adaba bi qawlihim da ji wasu jahilai suna mura da ladabi inda suke cewa kana al-malak khadiman lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ce ai mala'ika bai hidima ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko su ce wasu daga cikin mala'iku ba su hidima ne ga mutane ce to wannan kalmar khadim ko khuddam ce akwai rashin ladabi ga mala'iku ce kuma wanda ya saba wa shari'a bai kamata a yi dakin wannan ba ga mala'ika a kira wasu khadimi ko khuddam to da karshe dai wannan shine abin da yawanci daga cikin muhaddisuna suka kafa a kansa duk da cewa akwai hadisi a cikin sunan abi akwai hadisi a cikin sahih ibn majah abinda abubakar a cikin sahih ibn hibban wanda ubangiji bayan ya sanya ɗan talakawan aljanna aljanna yace to waɗannan da su ne Allah madaukakin sarki ya rika tsare iyakokin kasashen musulmi wato a dalilin su ne ubangiji madaukakin sarki ya rika tsare iyakokin kasashen musulmi a dalilin sa ne ubangiji madaukakin sarki ya rika saukar da rahmar sa da ruwan sama da arziki ga bayin Allah baka yi umarci mala'iku su je su gaishe su mala'iku suka ce yaushe za mu tafi gaishe su ya ubangiji bayan mu ne wa nahnu khiratun min khalqika mu ne za mu cikin halittar ka shi ne Allah ya gaya musu ga dalili saboda su ne kaza su ne kaza to wasu malamai kamar shi na zuwa albani ce to wannan ba da shi ne mala'iku su ce nahnu khiratun min khalqika su ce su ne khiratu khalqillah kuma ba a musanta musu wannan lafazin ba don haka wannan ya nuna cewa su ne sama to ala ayyi halin akwai bambanci dukkanin dan adam ubangiji ya kallafa masa aiki ya dora masa ayyuka ya kuma sanya wato naz'a ya tayyabi alkhairi ko ya shari a zuciyarsa wanda zai yi fafutuka wajen danna wannan naz'a da take cikin zuciyarsa in yana so ya bi Allah sai ya yaki shaitan sai ya yaki shaitan sai su fafa da shaitan sabanin mala'iku da ba sa muku wannan da za'a ba su da wannan su biyayya ga Allah da yi masa da'a kamar wato numfashi da kake kamar numfashi ne a wurin ka yadda ka san kana shakar numfashi ba tare da jin wani matsa maka akai ba ba wanda yake shakar da numfashi fitar da shi da shigar da shi wato akwai matsawa da takurawa yana jin wani bukata ce ta ruhin sa ta jikinsa to haka su ba suke jin ibada ga Allah to ba za su zama daidai da waɗanda su an kallafa musu wannan ba to wannan yana daga cikin abin da wasu malamai suke faɗa domin fifita wato dan adam akan akan malaiku ba ma dai kamar yadda Abu Hanifa da kuma sauran malamai na ajar suka tafi akai cewa wannan mas'ala ce da ba a kallafa ba da imani akan ta ba don haka babu magana cewa sai an tsaya an yi ta ja'ija akan ta a bari a zai lahira a shiga aljanna irin cikin irin mas'aloli da za a tattauna akan su a aljanna inda babu wani abu sunan shi kuskure sai daidai to sai mu tattauna ta a can. Ibn Asakir a cikin tarihinsa Tarihu Dimashq ya kawo wata riwaya daga Ibrahim ibn Anas al-Ansari wanda shi kuma ya ce ya ji daga Ibrahim ibn Ja'far ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Maslama shi kuma daga Abu Zubair shi kuma daga Jabir yace Jabir yace mun kasance a gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya taho sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kad ataku kafi dan uwana ya zo muku sannan sai ya waiwaya zuwa Ka'aba sai ya dake ta da hannunsa sai ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa wallahi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina yake hannunsa inna hadha wa shi'atuhu lahum al-faizun lalle wannan shi da shi'arsa su ne masu samun babbar rabo ranar kiyama sannan ya ce innahu awwalukum imanan innahu awwalukum imanan bai shi ne farkon wanda ya imani da ni daga cikin ku shi ne ya fi kowa cika alkawarin da ya dauka wa Allah shi ya fi kowa tsayawa da umarnin Allah shi ya fi kowa adalci cikin talakawansa shi ya fi kowa raba dukiyar al'umma daidai wa daida shi ya fi kowa girman matsayi a wurin Allah sai wannan ayar ta sauka innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya yace sai abban annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da sayyida Ali yazo sai ce kad jaa khairul bariya ga khairul bariya ne yazo wanda hadisi yana cikin tarihu Dibash bin Ibn Asakir amma hadisi ne na ƙarya hadisi ne bar gurbi hadisi ne dan jahu hadisi ne wanda isnadin sa yake da duhu kirin sadar sai da duhu baki kirin yake Abu Zubair Mudallis ne Adam bai sharraha da sama'i wanda an san wannan kaida ce ta malama hadisi dukkan wani wanda aka tuhume shi da tadalisi kwaye a cikin riwayarsa to sai ya fito ya sharraha ya ce naji bai yi wannan ba sannan abu na biyu duk wanda suke bayan Abu Zubair mutanen da aka faɗa Ibrahim bin Ja'far bin Abdullah bin Muhammad bin Salama a gabanin sa Ibrahim bin Anas al-Ansari ba wanda zai ce maka suwa ne ne wasu ba jihudu da ne waɗanda ba a san su ba ko suwaye to ya za a ka ɗauki abin da ya zo daga irin waɗanda mutane da ba a san daga ina suka ɓullo ba daga wace duniya suke ya zama na addinin mu a addinin mu dukkan wani hadisi sai an tantance suwaye suka rubuto shi wane wane ga yadda yake ga nasabarsa ga inda aka ya tashi ga malamansa ga almajiransa ga abin da malamai suka faɗa a kansa idan ba a samu wannan ba za a yaji hadisi a gefe guda saboda haka wannan hadisi dai ta wannan fuska ba hadisin manzon Allah ba ne. Sannan banda wannan akwai cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari karkashin wannan aya akwai riwaya da ya kawo daga malaminsa Muhammad ibn Qudayj shi kuma daga Isa ibn Farkat shi kuma daga Abu Jarud shi kuma daga Muhammad ibn Ali yace ulaika hum khairul bariya wai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace anta ya Ali wa shi'atuka khairul bariya mafi hal wato mafi alkhairin halitta sai Annabi yace kai ne ya Ali da shi'arka wannan ba ƙarya ce ƙarya ne ba gaskiya ba zuki ta bulluci Ibn Khubayb Sheikh Tabari idan ka duba mutumar rai ne Ar-Razi ne dukkan manyan malaman hadisi na rai irin su Abu Hatim Abu Zur'a Muhammad ibn Muslim ibn Wara Fadlak wa dukkan su malaman rai ne sun haɗu akan cewa magariyaci wannan dai kenan banda shi sannan a cikin isnadin sa za ka ji wani Abu Jarud da sunan shi Ziyad ibn Mundhir Ibn Bari da Abu Dawud suna cewa kazzabun wanda magariyaci ne Ibn Hibban yake cewa kana rafidiyyan yadhu al-hadith bakin dai shi'a ne wanda yake kirkirar hadisi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga wannan hadisi bayan wannan illar kuma Muhammad ibn Ali ba sahabin tabi'i tabi'i Muhammad ibn Ali ibn Husayn tabi'i ne saboda akwai ihsani to dukkan manta da mutum mursal ne ka duba a cikin sa akwai bakariyata saboda ka sanadin da ya taho ta hanyar bakariyata yau da zaka dauke shi kai aiki shi kama a turo maka ruwa ta bututun kashi za ka tara ka yi girki da shi ka sha ta duka ibn Shibban a cikin littafin Ad-Du'afa haka nan ibn Adi a cikin littafin sa Al-Kamilu fi Ad-Du'afa haka nan ibn Al-Jawzi a cikin littafin sa Al-Mawdu'at kai da kaji ma da tattafan ka san me za ka yi ibn Hibban a littafin masu rauni ibn Adi shi ma a littafin masu rauni ibn Al-Jawzi a littafin hadisan ƙarya to kai kai zuwa ga nan ba su tsara da yake zuwa abin da zai kawo nan da ka bata ka bayyane shi ibn Asakir a cikin tarihu Dimashq ta hanyar wani da ake cewa Ahmad ibn Salim Abu Sabra shi kuma yace sharik ya gaya mana daga Al-A'mash daga Atiyya daga Abu Sa'id Al-Khudri wai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Ali yun khairu bariya wannan shi ma ba gaskiya bane an ce wanda ake tuhuma da kirkira wannan hadisi shi ne Ahmad ibn Salim da yake cikin sarsalar hadisi Ahmad ibn Salim da yake cikin sarsalar hadisi a tarjumar sa ne Ibn Adi ya kawo hadisin haka nan Ibn Hibban yake cewa yarwi al-thiqat al-awabil wa al-dhammat yana ruwayar miyagun maganganu da kare kai ya jingina wa mutane lafiya wannan hadisin da fassara ayar akan wannan ma'ana ba gaskiya bane amma ai shi'a za ka samu sautari sun gido sun yi garkuwa da wannan sai su ce huku ai a lissa tabakku na suka an ruwa to hadisai sahihai wanda suka ce suka ambaci shi'a suka ce ulai hum khairul bariya aka ce anta ya ali wa shi'atuka kai ali da kai da shi'a ka su ne khairul bariya a mai littafin al-muraja'at ya yi wannan mai littafin asulul shi'a ibn kashif al-gifar Muhammad al-Husayn ibn kashif kashif al-gifar kashif al kashif al-gifar ya yi wannan sai su ce a cikin da tafakku na sunna ni kai na shafin wannan daga bakin wasu daga cikin malaman su sai an ce tafakku na sunna ad-durrul mansur da suyuti ya kawo wannan ruwayoyi saboda ya saba tattara abubuwa ne kawai ba tare da tsayawa ya tace ba shi bukata sai ya tattara duk abin da aka faɗa in ya so kai kuma in ka zo ka gani ka yi tankare da rida shi ne ya kawo maka gashi nan zafi da zafa ka bar na bari ibn jarir al-tabari yana kawo hadisan da isnadi saboda ka daga zarar ya kawo isnadi to ya maka bayani kamar da ya faɗa mukaddimar tarihin sa shi idan kawo isnadi to na ga ba bayani saboda kada ka ga isnadin zaka koma ka jibe malamai suka faɗa game da wannan isnadi tun da gargaran sai ka abin da to amma su wadanda tun da ba gaskiya ba ce dukkan su ba ita ce manufar su ba zaka ba maganar bincika isnadi ba maganar bai malaman sunnar suka faɗa yanzu ne duk abin da muka karanta malaman sunnar ga abin da suka faɗa kan wannan ruwayoyi kaga babu adalci daga baya ka zo ka ce ko ba malaman sunnar kun tabbatar da cewa kaza 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 malaman sunna suka rawaito abubuwa da su yi bayanin sa su nuna wa mutane an fafaɗi wannan abu amma ga yadda yake dan kada wata rana a yi maka tarko da shi kamar yadda suke yi wa jahilai tarko da wannan yake sau tari sai ka kuma ka ai a cikin tabari ai a cikin durrul mansur da ta tafan ku ne da sunna ku ce kaza ku ce kaza a cikin littafin bin hadis sunna da bawaye da ku ce miya cikin hujjojin da ibn ibn al-Mutahhir al-Haythi ya rika tabbatarwa na Imam Ali akan sauran sahabbai duka Imam Abu Bakar wa Umar cikin hujjojin da ya nuna cewa sai da Ali shi ya fi cancanta ya zama shugaba ba Abu Bakar da Umar ba waɗanda kwace suka yi masa daga ciki akwai wannan ayar cewa ulaika khairul bariya ana nufin Ali shi ne khairul bariya Ali hatta ya alwashi a duka kai da mabiyanka yace kuma Abu Dawud ya fitar da wannan yadda tabi'a ce na farko dan Abu Nu'aym ya kawo abu a cikin littafin sa ba wanda da yake nuna inganci ba wannan kaida ce da duk malamai sun san da haka Abu Nu'aym yake kawo sahihi yake kawo wanda ba sahihi ba abinda shi zai yi ya kubutar da kansa shine zai kawo isnadi in ya kawo isnadi to kamar ya maka bayani ya riga da kake kai bincike kaga lafiyar isnadin ko rashin lafiyar sa don haka ruwayar Abu Nu'aym ba shi yake nuna ingancin sa ba da dai da biki na biyu tace ka tabbatar da ingancin sa kafin kai hujja da Abu to tabbatar ba da cewa ingantacce ne in ka tabbatar da wannan sannan sai ka zo kai ginin hujjar ka akai amma in baka iya tabbatar da wannan ba to ba za ka iya gina hujja akai ba tace wannan kuma zai tabbata ba saboda Abu na uku malaman hadisi kaka sun hadu akan cewa wannan ba gaskiya bane ƙarya ne sannan Abu na hudu yace da shi khawarij suma abinda suke cewa wannan ayat tana nufin nawasi wato makiya sai da ai su kuma abinda suke fasara ayata khairul bariya ala da wanda ba sa san alin jama'a to bai za ka fada wajen ka karyata su ka ce ba su bane to abinda za ka fada musu shi zan fada maka duk dalilin da za ka musu su zan fada maka sannan yace abu na biyar Sayyidina Abdullah dan Abbas yana cikin wadanda annabi yayin addu'a Allah ya ba su fahimta Al-Qur'ani. Ya fukarkata zuwa ga Khawarij sama da Shia. Ban ba baya da alaka da Shia. Amma ya zauna da Khawarij. Ya tattauna da su. Ya yi musu fatawa, ya yi munazara da su. Ya ba samu wasu su dawo su fahimci daidai, su fahimci gaskiya. Kaga da ya fahimci cewa wannan aya ta sauka ne game da Ali da shi kansa to babu yadda za a yi ba da ainihi wala in sako kuma karkatar sa zuwa ga waɗanda suke aka san waɗanda ci sannan kuma wannan aya abu na shirki kenan wannan aya zahirinta da siyakin ta duka yana nuna cewa ba mutum da yake nufi ba siyakin ayar ba mutum da yake nufi ba Allah cewa innal ladina amanu wa amilus salihat kaga nan innal ladina amanu ya ƙaryata waccan hadisi da yake cewa ali shine khairul bariya tunda alqur'ani cewa waɗanda suka yi imani sifa ya bayar wanda dukkan wanda ya samu wannan sifa ya shiga sana abu na shida ƙarshen ayat na bakwai ko abu na bakwai ƙarshen aya da ubangiji ya kawo ya ce jaza'u inda rabbihim jannatu tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhu wa radwan sai ya ce zalika liman khashiya rabba zalika ay zalika al-jaza liman khashiya rabba da duk ga wanda ya tsoron ubangiji ashe kenan duk wanda yake da sifa ta khashiyatullah ya haɗu sai dai idan za su yi da awar cewa babu mai tsoron Allah sai ali da shi asa wanda ko ba wanda zai yi furtawa ya fita ke ce ba mai tsoron Allah illa Ali yaushe tsoron duk ba su da tsoron Allah sannan bayan wannan za mu ga cikin aya akwai ishara zuwa ga cewa sahabba da sallallahu alaihi wasallam farko da su shiga ciki domin Allah ya sifanta waɗannan masu imani da aiki na kwani cewa ya yarda da su sun yarda da shi kuma ya sifanta sahabban annabi da wannan sifa sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha dhalika al-fawz al-azim kaga ubangiji ya sifanta as-sabiqun al-awwalun Abu Bakar yana ciki Umar yana ciki Usman yana ciki Abdurrahman ibn Auf yana ciki Talha ibn Ubaidillah yana ciki Az-Zubair ibn al-Awwam yana ciki waɗanda dukkanin su manyan abokan adawa da gashiya kuma Allah ya ce radiyallahu anhu wa radwan anan a wannan aya ya maimaita wannan sifa ya ce radiyallahu anhu wa radwan kaga waɗancan su ne waɗannan saboda daukan wannan aya a tallata shi da shi babu shakka babu inda zai samu wato karbuwa sai a cikin jahilai wanda ba san alqur'ani ba ba san sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba san tarihin musulunci ba amma ga wanda ya san sunna ya san tarihin musulunci ya san babu yadda za a yi wannan ayar a takaita ta akan ali da shi asa domin in ka takaita ta akan ali da shi asa wannan shine wajhi na nan tara in ka takaita wannan akan ali da shi asa to abin da yake mukabilin su
wanda su ubangiji ya fara fada su ne kafirai ce illal ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikeen ce fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah to kenan idan har ya zamana ali da shi su kadai ne sharrul bariyah to ya zama sawadancan wanda duk ba su ba sharrul bariyah kuma kafirai imamiyya suna fadan wannan cewa duk wani wanda ba shi ba kafiri duk wani wanda ba shi ba a gurin imamiyya kafiri ne aka yi rubuce a cikin littafin ya halatta kashe shi ya halatta masa kazabi ya halatta masa ƙarya ya halatta ci dukiyar sa ganima ce wannan yana nan cikin akwai ba zan da na rubuta wanda duk waɗannan ruwayoyin ne wanda za a nuna maka cewa in ana neman waɗanda ba su son zaman lafiya cikin al'umma su domin aƙidansu da koyarwarsu to akan wanda aka gina ta amma sai ka ji ana cewa ai ko ahlus sunna kuna kafirta mu su kuma ba sa kafirta mu daga ba mai fadar wanda sai wanda bai san da yake ciki ba dirkade sa kawai yake amma wanda ya san da yake ciki to zai bar wannan ba ya je ya duba a cikin firan gaba daya duk kungiyoyin da akai masu jingina kansu da musulunci babu firkar da take kafirtawa kafirci ya kace da raba da shi buhu buhu trela babu domin ko wanda zai dandago kafirci ya dora Abubakar da Umar da sahabbai duka to wannan yayi kuma dan har za kafirta Abubakar da Umar da Usman da manyan sahabbai da suka zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu tarbiyyar sa suka tsotsi ilimin addini a gurin sa za su iya zama kafir da ya mun kuma wane ne ya fi karfin su da shi kafir to har ka rinka bugun firdi kana ta abubuwa ta kafirta ku ko kuma kuna kafirta ku daga babu wanda zai yi wannan sai wanda bai san idan aka tsara ba tirkaniyar da yake digiriyar da yake a cikin harkar bid'ar sa amma bai san me ake yi ba to mun tunda zamu bayyana wannan kamar yadda zamu bayyana na wadancan shi yasa ba za a tafi da mu ba mu ba wanda zamu shiru ba mu fadi inda ya same ba duk da mun san cewa a tafiya ta firkoki da aka samu na musulunci ba wanda sun kai shi azami ba na mabiya da rikun sufaye akwai waɗanda suke sun yi guduwi sosai har sun tabbatar da wahdatul wujud sun tabbatar da hululi wanda ba a tantama bisa kafirci to amma ba su suka fi yawa ba a cikin masu jingina kansu da wannan galibi a wabun nas da ake musu tallar wannan abu ba su san ma wannan abu a ciki ba amma za ka samu tsakanin su da manaji na sunna akwai alqawasimul mushak ko masu karfi abubuwan da suka hada masu karfi ya yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine cika makin annaba bayan sa babu wani annabi ya yadda cewa alqur'ani shine risala ta karshe kuma alqur'ani da yake gaba ku cikakke ne babu ragin ko da harfi daga farkon sa har karshe shine alqur'ani da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai azumin bara aka daga mu wani malamin shi alqur'an ce ka yadda wannan alqur'an wannan na hannun mu shine alqur'an da Allah ya saukar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai rubuta yake yadda ya ce ya yadda ce ai sai na Abubakar ya hada shi ya tara an kaddabar an yace a kawai ina so ka ga mu kai da ko baka yadda ba wala har suka gama program din sama da awa ɗaya ya ki yadda ya ce da shi ya yadda cewa wannan alqur'an shine wanda Allah ya saukar da ko da shine abin da yake cikin littafin su duk wani wanda yake takamar bin tarika sufa ya yadda cewa wannan shine alqur'an da Allah ya saukar babu wani abu da aka rage a ciki ya yadda da imama ta Abubakar da Umar da Usman ya yadda cewa shugaba na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari a duniya bayan wafatarsa shine Abubakar sannan Umar sannan Usman sannan Ali shine hudun su ya yadda da imanin su da fifikon su akan sauran mutane da ba annabawa ba sabani shi wacce duk bai da wannan kuma wanda kana kara nasawa kana kara gano kawari da yawa ko da ko sun yi tarayya a cikin harkar bidiyoyi wanda su kuma suna dosa da tani daga wadannan su suke fara yi su kuma su jafa tunda ba san sunna ba, wanda bai san sunna ba to dole bid'a kuma zai yi. Babu wanda ya kai rawatib yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kariya, ba wanda ya kai su. Shi yasa Ibn al-Qayyim a cikin Madarijul Munif yake cewa amma ma wada'atu rafida bi fadail ali fa akthar min an yu'ad. Abinda rafida suka kirkira na fadala ali ya fi karfin al-sabashi na kariya, duk da sayyidina ali ya wadatu gaban wannan kariyar, abinda ya tabbata ya inganta cikin sunnar baki sallallahu alaihi wasallam na fadala sai ya ishe shi, baya buƙatar sai an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya dan a dauka matsayin sa. Abu Ya'la al-Khalili a cikin littafin al-Irshad tun gabanin Ibn Taymiyya shekaru masu yawa yake cewa wada'a rafida fi fadail ali radiyallahu anhu wa ali al-bayt nahwa 300,000 hadith. Wato yace rafida, mabiya addinin rafida, sun kirkiri sama da hadisi 3,000 na falala ali da ali bayt, wanda su ne za a kawata a cikin al'umma. Sai ka ji masu waƙe-waƙen Hausa nan za su yi waka akan falalar Fatima ko Dana Fatima ko Yabanta ko Yaban Hassan da Husaini, sun kwasa sun zuba a cikin wakar. Su kuma jagilan ɗan kafofin watsa labarai sun zo sun sa wa al'umma a matsayin wani abu na girmama gidan Allah, tare da cewa ƙarya ce, ƙarya ce aka yi wa Allah, ƙarya aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma saboda jahilci zo an ɗora fiyano ya yi daɗi, to bara kawai ya saka. To ya kamata su faɗaku su sani wani abu da suke yaɗa sai Allah ya tambaye su. Kuma Allah madaukakin sarki ya yi tanadin hukuma mai tsanani ga dukkan wanda zai so irin wannan garire da alfashata ya cikin al'umma. Lalladina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alim, wallahu ya'lamu fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wanda duk suke sha'awar su yaɗa alfasha, babu alfashar da ta kai lalata aqidar al'umma. Wanda duk suke sha'awar su yi wannan, to su sani Ubangiji madaukakin sarki ya yi musu sanadin azaba mai tsanani a duniya da lahira. Allah ya san abin da ku ne ba ku sani ba. Suka ji ana tallata wannan aqida a cikin al'umma, a cikin kafofin watsa labaran da waɗanda suke mallaka su suna da awar, su ma dariƙar sunna suke bi ko tafarkin sunna suke bi, amma sun yadda su tallata wannan da awar. Babu shakka wannan tabewa ce, zamewa ce, kuma duk wanda ya kama wannan hanyar to ya kama hanyar halakarsa. Ko batun ba da Allah ba zai kyale shi ba. Duk tasirin da wanda za ta yi a gidan wane ko wance, babu shakka suna da babban kamashi har a kiyama ta tashi a kan. Za ka su ji tsoron Allah. Mu dai aiki mu faɗakar mu gaya musu hakikanin abin da ake ciki. Saboda haka muka ga ya kamata mu da shi, yasa wancan satin ban gangaro da su na kai ƙarshen surar ba, saboda ina buƙatar wannan tanbihin. Wannan tanbihin dole ne a yi shi da fatan Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu hikima, ya nuna mana ƙarya ya ba mu hikima. Sallallahu alaihi wasallam. Akwai ta'ziya da muke so mu miƙa ga kawunanmu da sauran ƴan uwa musulmi na ƙasar nan da ƙasashen maƙota bisa rasuwar shugaban jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna Alhaji Muhammad Alhaji Musa Muhammad mai Gandu, wanda Allah ya masa rasuwa ranar talata da ta gabata. Da fatan Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya ramshe shi ya gafarta masa ya aska kabarinsa ya nauyin ayyukansa a mizanin ayyukansa na ladan ranar gobe kiyama. Abinda ya bari na zuriya da Allah ya alkinta masa su, Allah ya alkinta masa su ayyukan da ya Allah ya karba, kurakuran da ya Allah ya fi masa. Kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya mayar mana da madadinsa wanda ya fi shi alkhairi. Kamar yadda aka sani ya jima a cikin wannan tafiya shi ne shugaba na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna tun lokacin kafata, yake rike da sama da shekara 30 yana rike da wannan. Kuma duk wannan gwagwarmaya da faɗi tashi da shi aka yi ta yi, ya ciyar da dukiyarsa wajen ɗaukaka sunna a wannan ƙasa da ƙasashen maƙota. Don haka muna fatan ayyukan da ya yi na alkhairi Allah ya karba masa, abubuwansa da kurakuransa Allah ya yafe masa. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.